الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 4 ga watan Safar shekara ta 1439, bayan hijiran mu zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 24 ga watan 10 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatu Bahawiyya na Sheikh Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama Al-Bahawi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne wa balaifi, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Malam, bayani ne muke so kaman kusa kaman sinadi haka na hadisi, kaman misali muke cewa hadisi ne mutum ne ko hadisi ne kaman bayani haka kusa. Me ya ke musu da hadisi?
To, wannan duka nau'ikan hadisi ne. Nau'in hadisi kuwa wajen 50 ba ɗaya ne, kamar yadda Ibn Hibban al-Busti Allah ya ji kansa ya kirga nau'i ɗaya na bin ɗaya daga cikin nau'ikan hadisi, nau'i 50 ba ɗaya 49 kenan. Shine kamar yadda Imam Suyuti yake cewa wa'addahu al-Busti fi ma awa li tis'atin wa 40 nawa. Don haka nau'ika ne na hadisi, sai an koma fannin za a iya ganewa. Abu Hurairah, in aka ce al-hadisul marfu, hadisin da aka ɗaukaka dangane shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikinsa ko kuma abinda aka yi a gabansa, ya tabbatar ba tare da ya yi musu ba. Idan aka ce al-hadisul mawquf, shine hadisin da ya taka burki akan sahabi, faɗa ko aiki na sahabi shine ake kira da al-hadisul mawquf. Idan aka ce al-hadisul maqbul, shine hadisin da ya taka burki akan tabi'i, faɗa ko aiki na tabi'i shine ake kira da al-hadisul maqbul. Don haka sai an koma fannin za a gane su, suna da yawa. Na'am. Washin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake yi bayan an yi tahiyya, yake banta da sallah ta farilla? Yake banta da sallah ta farilla ko sallah ta nafila idan kai tahiyya sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Domin duk abin da ya zo a cikin sallah ta farilla, to haka ya tabbata a sallah ta nafila, sai abin da dalili ya bambanta. In babu wani dalili da ya bambanta, to sai a koma asali. Duk abin da aka shar'anta a cikin farilla, to a nafila ma an shar'anta shi. Idan ka ce abu kaza a farilla ne ake yi banda nafila, to sai ka zo da dalilin da ya bambanta. In babu dalili kenan, sai a koma asali. Na'am. To, ai shi kamar riwaya ne kenan. Duka misali ana iya cewa hadisin sahabi wani ma'ana shi ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake danganta hadisin zuwa gare shi ba fadar shi bace ba ma'ana shi ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu hadisin innamal a'malu binniyat kaga ana cewa hadisin Umar to me ake nihi da hadisin Umar shi ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan fadar Umar bace ba na'am
mana kamar da kace da sunna ta ratar ba a cikin sallah ma
ko a cikin sallah ko a wajen sallah in ka karanta ayat da ke akwai sujjada ta alqur'ani sai a duka ayi bare idan kuma ba ayi ba kuma ba laifi ba sai kamar yanda hadisi ya gabata na'am
kamar cikin sallar farilla ana yin sujjada
kware a sallah ta farilla da ta nafila in an karanta ayat da ke akwai sujjada ta alqur'ani za a iya dukawa a yi sunna ne ma a duka a yi idan ba a yi ba kuma ba laifi ba akai kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa Allah bai farlanta mana ba sujjada ta alqur'ani duk wanda ya yi amma ya dace ma sunna yace duk wanda bai yi ba sai yake cewa fala isma alaihi babu wani laifi a kansa don haka abin da ya fi dacewa in an karanta a duka a yi sujjada sawa'an a cikin sallah ko a wajen sallah amma kar mutum ya maida al'adar shi da ɗabi'ar shi a kullum kawai sallah ta farilla ka janyo ma jama'a gabar da ke akwai sujjada wannan baya daga cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in har an yi katari ka karanto wato bangaren da ke akwai sujjada in an karanta sujjadar to sai a duka a yi gashi kamar yanda suratu sajida akwai sujjada a cikin ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nace game da karanta ta a raka'a ta farko bayan fatiha a sallar asuba ta wayewar juma'a duk wayewar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba a raka'a ta farko bayan fatiha yakan karanta suratu sajida an gane ko ita ko akwai sujjada a cikin ta daidai fadarsa إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وزعل يكن كرنت وان سورة واتواركا أتفرق واتبيو كما باين فاتحة يكن كرنت سورة الإنسان على تعالى الإنسان حين من الدهر sallah ko a wajen sallah in dai aka kama sunan yayyan halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya zama wajibi mu yi masa salati don haka lafazi ne yazo wanda yake gamamme kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda yafi kowa ruwa daga cikin jama'a wanda aka ambaci sunana ba tare da ya mun salati ba kuma haka a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hau matattakara ta minbarinsa da yayi taki na farko wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amin yayi taki na biyu ya ce amin yayi na uku ya ce amin sahabai suka tambaye shi suka ce ya rasulullahi mun ji kana cewa amin amma ba mu san ba menene sababin fadar amin kin manzo Allah ya ce amin ta farko da na fada jibrilu ne alaihi salam ya zo ya tabbatar min da cewa duk mutumin da ya riski mahaifansa suna rayi ko daya daga cikinsu bi musu da'ar da za ta zame masa sababin shiga aljanna Allah ya nisanta shi game da jin kansa Jibrilu ya ce mun ce amin manzo Allah ya ce na ce amin saboda mahaifa hanya ce wanda take mafi sauki game da dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama ita ce hanya daya da'a ga mahaifa yana daga cikin ni'ima ta Ubangiji subhanahu wata'ala a matsayin mutum yana mumini ya riski mahaifansa suna rayi ko ɗaya daga cikinsu shine yace duk wanda ya riski mahaifansa suna rayi ko ɗaya daga cikinsu bai kyautata musu ba bai musu da'ar da za ta zame masa sababin shiga aljanna za Allah yace Allah Jibrilu yace Allah ya nisanta shi daga jin kansa an gane ko ma'ana ya tabi ya dada tabewa Allah ya nisanta shi game da jin kansa ce amin za Allah yace amin ta biyu yace Jibrilu ya ce mu duk mutumin da ya riski wata na Ramadan bai aikata aikin da zai zame masa sababin samun gafara ta Ubangijinsa Allah ya nisanta shi Allah ya dade nisanta shi ce amin Jibrilu ya ce wannan manzo Allah ya ce nace amin na uku ya ce duk mutumin da aka ambaci sunanka a gunsa ba tare da ya maka salati ba Allah ya nisanta shi ce amin manzo Allah ya ce nace amin don haka kasancewar dukkan waɗannan wato nasi ne wanda yake gamamme an gane ko baya babu wani dalili da ya bambanta cewa sai in a wajen sallah ne a cikin sallah ba za ka mai salati ba a ko a cikin sallah aka kama sunansa za ka mai salati illa dai sabani yanda mutane suke sai a daga murya wannan kwata-kwata bai dace ba za ka mai salati a goye haka za ka yi in an ambaci sunan shi a cikin sallah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya daidai gabar da malam ke faɗa wala naqudu billahi wala numari fi dinillahi ba ma kutsawa billahi game da zatin Allah ma'ana mu ambace shi da sunan da bai ambaci kansa da shi haka nan sunan da manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai ambace shi da shi ko mu siffanta shi da wata sifa ba siffar da ya siffanta kansa kuma ba siffar da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wato ya siffanta shi an gane ko wannan yana daga cikin kutsawa game da zatin Allah wanda kuma haramu ne kwata-kwata baya halalta sannan sai ya ce wala numari fi dinillahi kuma ba ma gaddama game da addinin Allah domin gaddama game da addinin Allah kwata-kwata ba ta dacewa mumini ba a san shi da gaddama da jayayya iya abinda aka san mumini in an faɗa masa gaskiya kai tsaye zai karɓa ba tare da wata tantama ba in dai ya tabbata cewa gaskiya ce to ba maganar wani ja'ija kuma duk wanda ya tabbata akan gaskiya yake ba maganar ya ringa jayayya da shi yana jefa masa shubha wannan ba dabi'ar muminai bace dabi'a ta mumini sallamawa game da gaskiya shine mutum ya mai kauya da ji da bi sawa'an wanda ya faɗa masa gaskiyar na ƙasa da shi ne ko sa'ansa ne ko kuma ya fi shi in dai gaskiya ce daga bakin kowa ta zo to zai iya karba bayani ya gabata akan wannan gaba za mu tashi kenan gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل الكبلة بذنب ما لم يستحل wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amila wa narju lil muhsinina min al mu'minina ay yafwa anhum wa yudkhilu wa yudkhilahum al jannata bi rahmati wala na'amanu alayhim wala nashhadu lahum bil janna wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alayhi wala nuqanniduhum wal amnu wal iyasu yanqulani an millati al islam wa sabilu al haqq baynahuma li ahadi al qibla wala yakhruju al abdu min al iman illa bi juhudi ma adkhalahu fi malam Allah yaji kansa na fada wala nujadilu fil qur'an malam yace a aqidarmu ahlu sunna wal jamaa malam yace mu ba ma jayayya game da alqur'ani mun tabbatar da alqur'ani gaskiya ce kasantacciya daga gun ubangijinmu don haka yace wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin muna shaidawa muna tabbatarwa lalle shi alqur'ani zance ne na ubangijin halittu an gane ko nazala bihi ruhul amin wanda ya sauka da wannan alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine ar-ruhul amin wato ran sarki amintacce shine mala'ika jibril alaihi salam fa allamahu sayyidal mursalina muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in jibril alaihi salam da ya sauko da alqur'ani ya koyar da shugaban manzanni shine annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi ajma'in yaban Allah ya tabbata da amincin sa ya tabbata akan shi wato da mabiyansa gaba ɗaya har zuwa kiyama. A baya mun yi bayani akan wannan gaba cewa jayayya game da alqur'ani wannan wahayi ne na shaitani, shine yake kawata ma bawa a cikin zuciyarsa cewa ya ringa jayayya game da abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin suratul an'am, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. Ubangiji Ta'ala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, yace kar ku sake ku ci daga cikin abin da ba a ambaci sunan Allah akan yankansa, duk dabbar da ta halatta a ci, in dai ba a yanka ta ba da sunan Allah to haramu ne, baya halatta mu ci. Sai yace wa innahu lafisq, cin abin da ba a ambaci sunan Allah akan yankansa wannan rashin da'a ne ga Ubangiji. Sai yace wa inna shayatina, lalle shaytanu layuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum, suke yo wahayi wato ga masoyan su domin su yi jayayya da ku. Menene wahayin shaytani? Shine wasi wasi da yake jefawa a cikin zuciyar bawa, kamar yadda bayani ya gabata, hujja ce ko kuma mu ce shubha ce ta mushrikan farko cewa wai abin da ya mutu mushe shi yafi dacewa mutun ya ci game da abin da ya yanka da hannunsa. Kamar yadda maguzawan yau suke cewa yankan Allah ya fi yankan mutum, ma'ana wai mushe ya fi abin da ka yanka da hannunka. Wannan wahayi ne na shaitani, yake yo musu ba don komai ba don su yi jayayya da muminai game da abin da Allah ya hukunta a cikin alqur'ani. Don haka dai bayani ya gabata, ayoyin da suke bayani akan cewa jayayya game da alqur'ani wannan abu ne wanda ke tabar da bawa a nan duniya da makomarsa lahira, domin Allah ya yi kashedi da barazana game da wutar jahannama ga duk wanda yake jayayya game da alqur'ani. Don haka iya abin da yake kan mu in muka tabbata wannan fada ce ta Allah shi ya fada a cikin alqur'ani ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam to ba maganar jayayya dole ne mu mai kauya don haka kenan in dai mutum wato ahlus sunna ne to jayayya game da alqur'ani ba ta mata so ba shine yace wala nujadilu fil qur'ani yace ba ma jayayya game da alqur'ani wa nashhadu muna shaidawa muna tabbatarwa annahu shi alqur'ani kalamu rabbil alamin wato zance ne na ubangijin halittu alqur'ani zancen Allah ne don haka malamai da suka arrafa alqur'ani suka ce kalamun lahil munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam almutaabbad bi tilawatihi shi alqur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar ma bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wanda Allah ya bautar da mu da karatun sa domin karatun alqur'ani ibada ce don harafi ɗaya mutum yana da hasana goma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka shine malam yace wa nashhadu muna shaidawa muna tabbatarwa annahu kalamu rabbil alamin shi alqur'ani zance ne na ubangijin halittu an gane ko zance ne na Allah zancen Allah ko sifa ne daga cikin sifofinsa domin na daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala shine al-kalam yin zance ubangiji ta'ala ba kurma bane yana yin zance zance wanda ya dace da girman sa yana zance kuma a iya lokacin da yaso kuma yanda yaso yayi zance a baya kuma zai yi wani zancen sai nan gaba sai a ranar kiyama don haka ayoyi na alqur'ani sun tabbatar mana cewa ubangiji subhanahu wata'ala na daga cikin sifofinsa wato sifa ta zance kamar yanda a can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke cewa afatatumuna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ubangiji ta'ala yace yanzu ku bayina mu'minai kwa ringa kwadayin an yi uminu lakum yahudu su gasgata ku su gasgata manzon ku su gasgata abin da yazo da shi yanzu kwa ringa kwadayin cewa yahudawa su yi imani da manzon ku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi alhali wata jama'a daga cikin su suna jin zancen Allah wanda Allah ya faɗa a cikin littafin At-Taura yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sannan su jirkita zancen su canza shi bayan sun fahimci cewa ga abinda Allah yake ni sai su canza zancen Allah su bi san zuciyarsu wa hum ya'lamuna kuma sun tabbata cewa zancen Allah ne to masu irin wannan hali yanzu kwayi kwadayin cewa su yi imani da ku wanda gaya sun tabbata fada ce ta Allah amma saboda tsabar san zuciya sai su jirkita zancen Allah su zo da ra'ayinsu da san zuciyarsu kaga ash-shahid anan cayi wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi alhali wata jama'a daga cikin su yasma'una kalamallahi suna jin zancen Allah ma'ana zancen shi da ya saukar a cikin At-Taura kaga anan Allah ya jingina zance zuwa gare shi cewa shi mai zance ne don haka zance sifa ce daga cikin sifofinsa kuma haka Allah ya faɗa a cikin suratul Ma'ida wa kallama Allahu Musa taklima ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa zance wa kallama Allahu Musa taklima ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa zance don haka ake ce ma annabi Musa kalimullahi abokin zancen Allah domin Allah ya yi zance da shi haka kuma a cikin suratul A'raf walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu lokacin da annabi Musa alaihi salam wato ya zo miqatin ma'ana alƙawarin da Allah ya yi da shi ya kayyade masa lokaci cewa in lokaci kaza yayi ya zo da jama'arsa wa kallamahu rabbuhu lokacin da yazo wannan gu ubangiji ta'ala sai ya zantar da shi annabi Musa ya ji zancen Allah kaga anan wa kallamahu rabbuhu rabbu anan shine fa'il dan haka su waɗanda suke kure ma ubangiji ta'ala wannan sifa sai suke son a canza zancen suka nemi wani daga cikin malaman qira'a na cewa wani ya karanta ya canza wa kallamahu, wato wa kallamahu shine yake wai suka nemi cewa ya canza musu waccan aya wa kallamallahu Musa takalima, ya maida cewa wa kallamallaha Musa takalima. Musa sai ya zamanto shine fa'il, Allah sai ya zamanto shine maf'ulun bihi. Ma'ana Musa ya ma Allah zance zance, ba Allah bai ma Musa zance. To shi malamin sai ya ce, to in har na canza muku wannan aya, na karanta cewa wa kallamallaha Musa takalima, to yaya zan yi da fadar sa walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu, yaya zan yi da wannan? To dan haka wannan aya tana tabbatar da cewa zance sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji Ta'ala. Haka kuma ya fada a cikin suratul Tauba, wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma abdiquhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ubangiji Ta'ala yace idan aka samu dide da mutum ɗaya daga cikin mushrikai, istajaraka ya nemi ka bashi tsaro da kariya, ka amintar da jininsa da dukiyar shi, ya zo kasar ku ta mu'minai domin ya zo ya ga me wace irin waina kuke toyawa, menene musulunci? Ubangiji Ta'ala yace fa ajirhu, bashi tsaro da kariya, kar a taba shi, kar a taba dukiyar shi, ya zo ya zauna a cikin ku hatta ya sama a kalamallahi, har a kai lokacin da zai ji zancen Allah a karanta masa alqur'ani, a masa bayani game da musulunci ɗaya bayan ɗaya, in Allah ya masa dace ya karba. Shine ya ce hatta ya sama a kalamallahi, in ya ji zancen Allah kuma abliquhu ma'amana, idan ya ce kasar su zai koma ta arna, to ka amintar da shi, a raka shi har a fitar da shi daga cikin yankin ƙasa ta mu'minai, a kai shi inda zai amintu, inda baya tsoron abinda zai taba lafiyarsa, baya abinda babu abinda zai taba dukiyar shi. Kaga ash-shahid anan cewa hatta ya sama a kalamallahi, har sai an kai lokacin da ya ji zancen Allah. Haka kuma a can cikin wato suratul Hujurat, ko kuma mu ce cikin suratul Fath, Ubangiji Ta'ala yake faɗa cewa sayaqulu lakal mukallafuna min al-a'rabi shagalatina amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ko kuma can da yake cewa sayaqulu al-mukallafuna min al-a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunakum ayus. Ko kuma can da yake cewa yuriduna an yubaddilu kalamallah, an gane ku? Sai shine yake cewa sayaqulu al-mukallafuna idan balaqtum ila magani madita akhuzuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalamallah. Ash-shahid yuriduna an yubaddilu kalamallah, suna nihi ne kadai su canza zancen Allah. To waɗannan ayoyi gaba ɗayan su suna tabbatar ma Ubangiji Ta'ala sifa ta zance, cewa Ubangiji Ta'ala na zance, zance wanda ya dace da girman sa. Don haka sifa ta zance ko sifa ce ta kamala, sifa ce ta cika da batsewa. Rashin zance wannan sifa ce ta tawaya, sifa ce ta aibi da tawaya, an gane ko? Ai kurma ba daidai ba yake da wanda yake mai wannan, ko kuma mu ce bebe ai ba daidai ba yake da wanda yake mai zance. Wa yake sama da wani? Shine wanda yake magana. Don haka duk wata sifa ta cika da batsewa Ubangiji Ta'ala shi yafi dacewa da ita. Don haka Ubangiji Ta'ala ya aibanta wannan maraki da mutanen Annabi Musa suka rike shi a matsayin cewa Allahnsu ne abun bautarsu. A can cikin suratul A'raf, Ubangiji Ta'ala ke faɗa alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Shi yanzu wai ba sa ganin cewa wannan maraki da suka maida shi a matsayin Allahnsu suna bauta masa? La yukallimuhum, baya musu zance, wa la yahdihim sabila, kuma baya shiryar da su zuwa hanya wadda ta dace. Kaga anan sifa ce ta tawaya, in sun mai magana baya iya ba su amsa, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Taha, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Shin wai ba sa ganin cewa Allahn nasu da suke bauta ma shi marakin baya maida musu faɗa, in sun mai magana baya iya ba su amsa? Kuma haka Annabi Ibrahim alaihi salam ya kafa hujja ga wato mutanansa mushrikai lokacin da ya sassara gumaka, suka tambaye shi wai wa aikata wannan ta'asa game da allolinmu sai ce fas'aluhum in kanu yantiqu ku tambaye su in har suna magana ai za su fada muku a lokacin nan suka tsaya suka yi tunani faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim faqalu laqad alimta ma ha'ula yantiqu suka ce ibrahim kai sani wa guma kanmu ba sa magana yace to a fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun a lokacin nan annabi ibrahim alaihi salam sai yake cewa to yanzu in har guma kan naku ba sa magana yanzu ku a runga bauta ma wani allah ma la yanfa'ukum shay'an abinda bai isa ba ya amfanar da ku da wani abu ko mun kankantar shi wala yadurrukum kuma bai isa bai cutar da ku in har ba ku bauta masa yace uffin lakum wali ma ta'buduna min dunillah ku da duk abin da kuke bauta ma koma bayan Allah yace tur da ku Allah wadan ku yace afala ta'kilu da yace shin yanzu ba ku fahimtar inda aka sa gaba cewa allolin nan naku ba su cancanta ba a bauta musu Allah da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankanin su shi kadai ya cancanta a bauta masa to dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa zance sifa ne daga cikin sifofin ubangiji don haka alqur'ani zancen Allah kamar yanda annabi malam yace wa nashhadu muna shaidawa muna tabbatarwa annahu lalle shi alqur'ani kalamur rabbil alamin zance ne na ubangijin halittu don haka rantsuwa da alqur'ani ke halitta me yasa saboda zancen Allah ne zancen Allah ku sifa ne daga cikin sifofinsa an gane ku don haka yake halatta mutum musulmi yayi rantsuwa da alqur'ani in kai rantsuwa da alqur'ani da Allah ka rantsi saboda alqur'anin zancensa ne ba halitta bace daga cikin halittunsa sai yace nazala bihi ruhul amin wanda ya sauko da wannan alqur'ani ma'ana ya sauka da shi wato shine ar-ruhul amin ran sarki al-amin amintacci shine jibrilu alaihi salam iya aikin da Allah ya dora ma jibrilu alaihi salam shine isar da wahayi zuwa ga manzanni don haka wannan alqur'ani ya sauka ne ta hanyar jibrilu alaihi salam shi ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 wanda a daren Lailatul Qadr kamar yanda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas ubangiji ta'ala ya saukar da alqur'ani a dunkule daga Lauhul Mahfuz zuwa wani daki da yake samar duniya ana kiran shi Baitul Izza nan aka saukar da alqur'ani gaba daya sannan daga nan Jibrilu alaihi salam yakan ciro alqur'ani da umarnin ubangiji ta'ala ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon al'amura da suke faruwa yau da gobe sai da aka kwashe tsawon shekara 23 kace shekara 23 ko kuma kace shekara 22 da wata 6 domin wata 6 na farkon wahayi mafarki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari an gane ko sannan kuma aka shekara 22 da wata 6 alqur'ani yana sauka gurgudan al'amura da suke faruwa yau da gobe in wani al'amari ya faru kai sai Allah sai ya tura wato mala'ikansa jibrilu alaihi salam ya ciro wannan alqur'ani ya isar da shi ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam domin ayi bayani ga wannan al'amari da ya faru to dan haka shine anan yace nazala bihi ruhul amin wato ran sarki jibrilu alaihi salam wanda yake amintacce na ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya sauka da wannan alqur'ani kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul shu'ara a cikin suratul shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin ubangiji ta'ala yace wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle wannan abin da ka zo da shi na alqur'ani saukakke ne daga gun ubangijin halittu nazala bihi ruhul amin ran tsarki amintacci Jibrilu alaihi salam shine ya sauka da shi ala kalbika wato ga zuciyarka li takuna minal munziri dan ka kasance daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin kuma wannan alqur'ani ya sauka ne da harshen larabci wanda yake ma'abucin fasaha haka a cikin suratul nahl ubangiji ta'ala na faɗa قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وبنجي تعالى يجي قل تشي دسو نزله روح القدس من ربك بالحق واللي سوكر دا وانا القرآن واتو شيني ران زركي جبريل عليه السلام شيني سوكر دا وانا القرآن دا قهوم وبنجيك بالحق كما كسانشي وراء القرآن wato cudanye yake da gaskiya gaba ɗayan shi gaskiya ce liyu sabbitan ladina amanu dan Allah ya tabbatar da zukatan waɗanda suka yi imani wa hudan kuma dan shiryar da bayi wa bushira kuma dan babu dan bada albashir lil muslimin ga waɗanda suke mai kawuya da ji da bi ga ubangijinsu haka kuma can cikin suratul qiyama ne ubangiji ta'ala ke faɗa yana faɗa la tuharriki bihi lisanaka li ta'jala bi an gane ko duk da cewa wannan aya daidai da wannan gaba ce da yace fa allamahu sayyidal mursalin wato shi Jibrilu alaihi salam da ya sauka da alqur'ani sai ya koyar da shugaban manzanni shine Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Jibrilu alaihi salam shi ya koyar da shi wannan alqur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul najmi ubangiji ta'ala na faɗa allamahu shadidul quwa zumirratin fastawa allamahu shadidul quwa wanda ya koyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani shadidul quwa mala'ika ne wanda yake mai tsananin karfi shine Jibrilu alaihi salam zumirrati wanda yake ma'abucin wato kikkiawar magana ko kuma kace zumirratin ma'abucin karfi fastawa sai ya daidaita wato a cikin sararin sama lokacin da yazo da wahayi na farko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka a cikin suratul qiyama ubangiji ta'ala yace masa la tuharriki bihi lisanaka wato karka motsa harshenka bihi da wahayin da ake yo maka li ta'jalabi wato dan kai gaggawa da shi wannan a farkon al'amari idan Jibrilu yazo da wahayi yana faɗa manzon Allah yana faɗa dan kada ya manta manzon Allah yake gaugawar faɗa ubangiji ta'ala yace masa karka yi haka sai yace masa fa idza qara'nahu fattabi'i qur'ana an gane ko la tuharriki bihi lisanaka li ta'jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana ubangiji ta'ala yace lalle abu ne wanda yake kan mu muka daukan ma kanmu jam'ahu tarar da wannan alqur'ani a cikin zuciyarka wa qur'ana da karanta maka shi Allah ya ce mu muka dauna yin haka fa idza qara'nahu in mun karanta maka alqur'ani kenan da karatun Jibril fattabi'i qur'ana ubangiji ta'ala ya ce bu karatun sa ma'ana kai hakuri in ya karanta sannan bayan ya gama karantawa kai ma ka karanta amma kar kai gaggawa kana yana fada kana fada Allah ya ce kar kai haka ash-shahid anan mi muke so mu gane wane ne ya koyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani shine Jibrilu alaihi salam dan haka wannan babbar hujja ce wadda take tabbatar da cewa wato sunna ce ta Allah karatu dole sai da malami dole sai da malami ba maganar wato kamar yanda wasu suke da awara cewa wai Allah ya azurta su da wani ilimi ilmun ladunni cewa wasu basu taba yin karatu a wajen kowa kawai haka kawai aka wayi gari suke ta karatu wannan wahayin shaytani ne in ta kamar cewa baiwa ce to kafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai da ya turo Jibrilu takanas yana koyar da shi alqur'ani sai da aka kwashi shekara 23 kuma idan watan ramadani ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu yakan kawo masa ziyara wato si muraja'ar alqur'ani manzon Allah ya karanta Jibrilu na sauraro hallo shi ma Jibrilu mudarasa alqur'ani Jibrilu shi ma ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sauraro haka suke sai sun sauke alqur'ani a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya su biyu suka yi mudarasa al-Qur'ani shi ya karanta masa shi ya saurara shi ma Jibril ya karanta manzon Allah ya saurara dan haka karatu dole sai da malami wanne ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan al-Qur'ani shine Jibril alaihi salam kamar yanda yace allamahu shadidul quwa allamahu shadidul quwa haka yace kuma fa idza qara'nahu fattabi qur'ana to shine anan malam yace fa allamahu sayyidul mursalina wato Jibril alaihi salam shi ya koyar da shugaban manzanni wannan alqur'ani da ya sauka da shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shugaban manzanni ko shine annabi Muhammad tsiran Allah da amincin sa ya tabbata a kansa da mabiyansa gaba ɗaya har zuwa kiyama malan sai yace wa huwa kalamullahi ta'ala shi wannan alqur'ani zance ne na Allah mai girma da daukaka an gane ku malan yana ƙara tabbatarwa bayan ya ce wa nashhadu annahu kalamur rabbil alamin sai yace wa huwa kalamullahi ta'ala alqur'ani zance ne na Allah mai girma da daukaka la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin wani abu daga cikin zancen wato halittu baya daidai da zancen Allah duk iya zancen halitta ba yanda za a yi daidai da zancen Allah subhanahu wa ta'ala misali wanda yake takaitacce duk iya zancen mutum a doren ƙasa idan ka ɗauko shi ya samu minti 10 ko minti 20 ko minti 30 yana zance idan aka tsaya aka auna zancen shi za a ga salon zancen tsarin zancen farkon ya saba da ƙarshe sannan kuma yana daga cikin kasawar dan adam zancen shi za ka samu tuka da warware a ciki idan yayi wata fada a farko idan ka dauko fadar da yayi a ƙarshe sai ka ga ta warware wannan kaga akwai cin karo da juna kuma sannan duk iya zancen mutum ya dau lokaci yana muku zance kosawa za ku yi da zancen shi alqur'ani shi ko ba a kosawa da shi ba yanda za a yi in dai mutum mai imani ne to ya kosa da sauraron alqur'ani a kullun in aka karanta ma alqur'ani sai kai zaton cewa tamkar aran nan ne mai sauka a kullun sabanta yake da haka ubangiji ta'ala yake fada a fala ya tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira ubangiji ta'ala ya ce yanzu ba sa lura da wannan alqur'ani walau kana min indi ghairi llahi inda a ce alqur'ani daga wajen wani yake ba Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan katira wato da sun samu sabani mai yawa a cikin sa da an samu tuka da warwara da sai kaga wani zancen ya warware wani to amma da yake zancen Allah ne zancen Allah ko babu tuka da warwara zance ne wanda yake mafi gaskiyar fada waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi hadisa haka can ubangiji ta'ala yake fada a fala ya tadabbaruna alqur'ana amma ala qulubin aqfaluha dan haka alqur'ani duk wanda ya tsaya ya lura to zai gane cewa zance ne wanda babu wani zance wanda yake daidai da shi da haka ubangiji ta'ala na faɗa kulla inijita ma'ati li insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ubangiji ta'ala yace ce da su inda dan adam wato da aljan an gane ko za su yi hadin gwiwa akan su zo da kwatancin wannan alqur'ani ubangiji ta'ala yace ba yanda za a yi su zo da kwatancin alqur'ani ko da junan su ya kasance na taimaka ma juna dan haka kyakkyawan tsari na alqur'ani da irin fasahar da alqur'ani yake kunshe da ita da irin yanda alqur'ani ke bada labarin abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba da kuma yanda yake kunshe da hukunce da yanda kuma babu tuka da warwara a cikin sa wannan na tabbatar da cewa zance ne na ubangijin halittu shine malam yace la yusawihi shay'un min kalamil makhluqi malam yace wani abu daga cikin zancen halittu baya daidai da alqur'ani babu wani zance a duran kasa da zaka daidaita shi da alqur'ani ko kusa sai yace wala naqulu bi khalqi mu ahlus sunna wal jamaa malan yace ba ma fada game da halittar sa mu ce alqur'ani halitta ce a ba mu yarda ba ba mu amince ba alqur'ani ba halitta bane zance ne wato na Allah ma'ana shi yayi zancen ya turo jibrilu alaihi salam ya isar da wannan zance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗanda suka karkace ma aqidar ahlus sunna wal jamaa sun tabi akan cewa alqur'ani kawai haka ne Allah ya kimsa shi a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waya al-kalamun nafsani wa suka ce ai fada ce ta jibrilu ne ya fada alqur'anin sannan ya isar da shi ga manzon Allah ba Allah bane ya zance da alqur'ani wasu suna ganin in sun siffanta Allah da zance wai sun kamanta shi da halittar shi su ba sun manta wato sifofin ubangiji subhanahu wata'ala ba dai ba suke da na halittunsa kamar yadda yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dan haka malamai suka maida musu martani in kun ce fada ce ta jibril to yaya za ku yi da fadar Allah can da yake cewa innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tazinu min rabbil alamin sana'atin cikin suratul takwir ubangiji ta'ala na fada innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta thumma amin rasul wanda yake cikin waccan sura ta wannan suratul haqa ya sha bamban da rasul wanda yake cikin suratul takwir can da yace innahu la qawlu rasulin karim lalle wannan alqur'ani fada ce ta manzo wanda yake mai daraja sai yace wa ma huwa bi qawli sha'ir alqur'ani ba fada bace ba wanda yake ta mawaki wa ma huwa bi qawli sha'ir ba fada bace ba ta mawaki kamar yadda kuke da'awar haka sai yace wala bi qawli kahin kuma alqur'ani ba fada bace ba ta boka kamar yadda suke da'awar cewa wai fada ce ta boka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai bokanci ne yazo da shi to anan Allah ya jingina masa fada ta alqur'ani me yasa saboda shi ne matsayin mai isar ma jama'a a madadin ubangiji subhanahu wata'ala domin shi ya karantar da mu wannan alqur'ani can Allah ya jingina ma jibrilu alaihi salam fada ta alqur'ani da yace innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin me yasa aka jingina masa domin shi ya isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani amma ba dan fada bace tashi ta karan kansa shi jibrilu alaihi salam kamar yadda kuma ba fada bace ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada ce ta ubangijin halittu shi jibrilu an aiko shi ne da alqur'anin domin ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka aka jingina masa fadar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka saukar masa alqur'anin an jingina masa fadar a madadin shi ne mai isar da wannan fada zuwa ga wato sauran bayi har zuwa kiyama don haka shi ne malam ya ce wala naqulu bi khalqihi wato ba ma fada game da halittarsa ba za mu ce alqur'ani cewa halitta ne kamar yadda wasu suka yi da'awar haka aka ringa azabtar da malaman ahlus sunna wal jama'a irin su al-imamu ahmad Allah ya ji kansa aka ringa rataya masa igiya a wuya ana janye da shi ana yawatawa da shi cikin gari ana azabtar da shi iya abinda ake so ya fada kawai yace alqur'anu makhluq yace alqur'ani halitta ce to dan haka kasancewar wata fitina ce wanda mu'mine suka wuce da ita an gane ko wanda aqida ce ta wadanda suka karkace ma wato aqidar ahlus sunna wal jamaa shine malam yace wala naqulu bi khalqihi ba za mu fada ba mu ce alqur'ani halitta ne wannan ya saba ma abin da yake nassi na alqur'ani ya saba ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace mu ko wala nukhalifu jama'atul muslimin ba ma saba ma jama'a ta muslimi game da duk abin da suka yi ittifaki domin al'umma ta muslimi gaba ɗayan su sun yi ittifaki akan cewa alqur'ani zancen Allah ne ba halitta bace daga cikin halittunsa don haka mu ko aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abinda malaman al'umma suka hadu basu yi ba sabani akan shi to ba ma saba musu zamu tabbata akan abinda suka tabbata dan haka wannan yana nuna mana duk abinda aka ce al'umma ta musulmi sun yi ittifaki akan sa magabatan farko kenan to waye halatta mutun ya saba akan wannan al'amari domin saba musu wannan kwatani kuma bid'a ne ma'ana saba mar kenan abinda al'umma suka yi ijma'i akan sa shine yace wala nukhalifu jama'atul muslimin yace ba ma saba ma wato jama'a ta musulmi game da duk abin da suka yi ittifaki akan sa sannan malam sai yace wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbi yace na daga cikin aqidar mu ta ahlus sunna wal jama'a mu ba ma kafirtar da daidai da mutum daya bi dhanbi a sababin aikata wani laifi min ahli al-qiblati daga cikin ma'abuta al-qibla ma'ana duk wanda yake musulmi to mu ba ma kafirtar da shi a sababin aikata laifi daga cikin laifuka in dai wani laifi ne ya aikata aikin zunubi daga cikin manyan laifuka in dai ba shirka bane yace to mu ba ma kafirtar da shi dan haka wannan kalima wato akwai adunkula take an gane ko saboda idlakin ta anan yakan sa wani ya fahimci cewa kwata-kwata in dai mutum kawai ya musulunta to har abada ba za a ce ya kafirta ba shi ko akwai abubuwan da suke kafirtar da mutum don haka malamai a cikin dukkan littattafai kafin na hadisi kafin na fikihu suka yi babi na ridda babin da ke bayani game da ridda yanzu misali mutumin da yayi inkarin abubuwa wanda Allah ya furlanta ma bayan sa abubuwa waɗanda suke na zahiri shikenan dan yayi kalmar la ilaha illallah sai mu ce shikenan kawai musulmi ne bayan da za a iya kafirta yanzu misali sallah menene matsayin sallah sallah wajibi ce abu ce wanda Allah ya wajabta mana idan wani ya fito a yau yace sallah ba farilla bace wanda ya ga dama yi wanda ya ga dama yake menene matsayin sa ya kafirta domin yayi musan abinda Allah ya furlanta ko kuma misali mutumin da ya fito a yau yace ai shan giya halaka ne wane ne ya haramta shan giya kaga anan yayi inkarin abinda Allah ya haramta duk wanda ya musan abinda Allah ya haramta abu wanda yake a bayyane sananne to wannan shi ma ya kafirta yanzu misali wanda zai dauki alqur'ani ya jefa a cikin kazanta menene matsayin sa yayi ridda ya kafirta wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzon sa menene matsayin sa yayi ridda ya bar musulunci wanda ya izgili da addini menene matsayin sa yayi ridda ya kafirta to dan haka kasancewar akwai abubuwan da suke kafirtar da mutum su fitar da shi daga cikin musulunci wadannan abubuwa kamar yanda wasu malamai sun lissafa kusan abu kusan sama da 400 ke abu wadanda suka yi iya kafirtar da mutum su fitar da shi daga cikin musulunci idan ka koma nan kusa cikin muftasar kali littafi ne na fiqh daga cikin fiqhul malikiyya babar ridda da yayi sai da ya zano abubuwa kusan 30 wadanda suna iya fitar da mutum daga cikin musulunci kuma nan da wani lokaci da ya gabata mun sauke littafin da ake kiran shi da suna Nawaqidul Islam abubuwan da ke warware musuluncin ba wanda a wannan littafi Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab sai da ya zano abubuwa 10 al'amurra 10 waɗanda suke warware musulunci to dan haka ita wannan jumla kamar yadda malamai suka ce abin da ya dace malam ya faɗa ya ce wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi kulli dhanbin mu ba ma kafirtar da daidai da mutum ɗaya daga cikin ma'abuta al-qibla ma'ana musulmi da kowane zunubi saboda aqidar khawari su duk laifin da ka aikata in ne babban laifi ne to kawai mutum ya kafirta ya fita daga cikin musulunci dan haka in kai zalunci a aqidar khawarij ka kafirta in karya mutun yayi ya kafirta in yi da mutun kai ka kafirta in sata mutun yayi ya kafirta in zina mutun yayi ya kafirta ya bar musulunci dan haka suka kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 'yan tawayen musulunci kenan khawarij, wanda su kawai in dai ka aikata laifi babba to shikenan kawai mutun ya kafirta. Dan haka zaka ga su khawarij a kullun suna yaki wannan, suna fito na fito da hukuma, hukuma a matsayin ta na musulmi dan ta aikata wani laifi wanda yake na kuskure, kawai sai su kafirtar da ita, su dau makami su fito suna yakar jama'a. To wannan aqida ce ta khawarijawa, domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ba su labarin wasu shugabanni da za su zo nan gaba masu handama game da dukiyar al'umma, waɗanda suke jinkirta sallah game da lokacinta. Sai sahabbai suka ce, ya rasulullahi, irin wannan shugabanni din suka zo a falanu katiluhum, ya rasulullahi, ba za mu ga mayaki makami mu yake su? Manzon Allah ya ce, la ma aqamu fikumus sala, matukar suna sallah. Manzon Allah ya ce, kar ku yake su, matukar suna tsaye da sallah kar ku yake su. Don haka kasancewar duk wani laifi da duk wani zalunci na shugabanni a aqidar ahlus sunna wal jamaa baya halitta ayi fito na fito da su ayi musu tawaye. Don haka aqidar ahlus sunna wal jamaa, in dai laifi ne mutun ya aikata daga cikin manyan laifuka, in dai ba shirka bane, kuma ba abubuwan da suke kunsar ma'anar ridda, to wannan ba a kafirtar da mutun aftar da shi daga cikin musulunci. Su khawariji su ne suke kafirtar da musulmi a sababin aikata duk wani laifi daga cikin manyan laifuka, in dai ka aikata babban zunubi kawai su ka bar musulunci. Yan uwansu Mu'tazila su suka ce, in mutum ya aikata babban laifi, yayi zina ko yayi shagiya ko yayi sata ko yayi kwace ko yayi ƙarya ko yayi wani zalunci, suka ce, to huwa bainal manzilatayn, shi dai yana nan tsakanin matsayi biyu, shi ba mumini ba shi ba kafiri ba. Suka ce, a nan duniya mu haka muka bashi wannan matsayi, baya nan baya can, shi ba mumini ba shi ba kafiri ba. To da su da khawarij in gaba ɗaya kuma sai suka tabbata akan cewa in ya mutu akan wannan hali bai tuba ba, to dan muta ne kuma zai dawoma a wuta. Wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa, an gane ku? Aqidar ahlus sunna wal jamaa shine anan malam yake bayyana mana cewa wala nukaffiru ahadan, yace mu ba ma kafirtar da wato daidai da mutum ɗaya min ahadil kiblati daga cikin musulmi, bi zambin, wato a sababin aikata duk wani zunubi, cewa in dai ka aikata babban zunubi ka kafirta, wannan ba aqidar mu bace. Kuma wannan gurgudun aqidar akwai ta a cikin jama'a ta musulmi, alhali kuma ba a fahimta ba cewa ba aqidar ahlus sunna wal jamaa ba ce. Zaka ji mutane suna faɗa, wai mutumin da ya kashe kansa wai ya mutu kafiri, to ina kake da hujja da zaka kafirtar da shi? Sai mu tambaye ka, kisan kai menene? Na fitar da mutum daga cikin musulunci? Baya fitar da mutum daga cikin musulunci. Me yasa mutumin da ya kashe wani ba ku ce masa kafiri sai wanda ya kashe kanshi? Shin wanda ya kashe kansa ran shi hin ran wani ta yi? Kinan min babu aula ma a ce wanda ya kashe wani shine ya kafirta, maimakon a ce wanda ya kashe kanshi ya kafirta. To dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk laifin da mutun ya aikata daga cikin manyan laifuka, to wannan laifi baya maida shi kafiri, baya fitar da shi daga cikin musulunci, malam yastahin da matukar bai hadinta wannan aiki ba. Don haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa, a matsayin mutum na musulmi mai sako mashayi, ko da kofin giya ya mutu a hannu, baka da hujjar da zaka kafirtar da shi, kuma baka da hujjar da zaka ce da mutum karuwa, ko da tana cikin shashanci a matsayin ta na musulma, Allah ya karbi rayuwarta, ta mutu a matsayin musulma mai laifi, baka da hujjar da zaka kafirtar da ita. Za a yi mata wanka, a yi mata sallah, kuma a binne ta a makabarta ta musulmi, kuma a yi mata addu'a ta roƙon gafara da jin kai na Ubangiji subhanahu wataala, kuma a maida al'amarin ta zuwa ga Ubangiji, baiwa ce tashi, in ya ga dama ya yafe mata, in ya ga dama ya azabtar da ita, in ma ya azabtar da ita zai azabtar da ita ne gurgudan laifinta a ƙarshe, ko mun kankantar imanin ta za a kai ta aljanna, kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka. Abin da yake kafirtar da bawa shine halatta aiki, in dai ka san laifi ne, to ko shekara dubu kana aikata wannan aiki, wannan aiki baya fitar da mutum daga cikin musulunci. shine malam yace wala nukaffiru ahadan, yace ba ma kafirtar da daidai da mutum daya min ahli qiblati, daga cikin musulmi, bi zambin, anan sai ka kaddara ka ce bi kulli zambin, da ko da kowane laifi. Akwai laifin da yake kafirtar da mutum, amma ba kowane laifi ba. Su ka warje ko ma wani laifi ne in dai ka aikata, in dai babban zunubi ne kawai mutum ya bar musulunci, kar ya in mutum yayi ya bar musulunci ya kafirta. To wannan ba aqidar ahlus sunna wal jamaa ba ce, aqidar ahlus sunna wal jamaa ba kowane laifi bane yake kafirtar da mutum. Malam sai yace malam yastahillahu, matukar bi halitta aiki. Yanzu misali mutum ne yake sata, amma ya san sata laifi ce, to matukar bi halitta wannan sata, to wannan a matsayin mai laifi yake. Amma in ya halitta, to wannan ya kafirta. Me yasa? Saboda duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta, ya ce shi da Allah din suke. Me yasa? Saboda halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah. Ba wanda ke halittawa ko ya haramta face Ubangiji subhanahu wataala. In dai mutum ya san aikin nan laifi ne yake yi, to wannan aiki koda ya nace akan shi, wannan baya fitar da shi daga cikin musulunci. Amma da zaran mutum ya halitta abinda Allah ya haramta, to wannan ya kafirta. Shine malam yace malam yastahillahu, matukar bai halitta aikin ba. Sannan malam yace wala naqulu, kuma mu ba ma fada ahlus sunna wal jamaa, kamar yanda wasu suke fada su ne al-murji'a, la yadurru ma'al imani dhanbun liman amila, cewa zunubi baya cutar da imani ga duk wanda ya aikata zunubin, cewa in dai ka ce kai imani, to duk aikin zunubin da zaka aikata baya cutar da imanin ka, imanin ka yana nan kamar yanda yake. Wannan aqida ce ta murji'a, malam yana maida musu martani a su, domin sun fitar da ayyuka daga cikin imani, cewa imani daban aiki daban. Kuma su a aqidar su, wato imani baya karuwa kuma baya raguwa, ayyuka na alkhairi, ayyuka na kwarai ba sa kare imani, kamar yanda kuma ayyuka na sakowa aqidar su ba sa rage imani. Kuma su a aqidar su da imanin ka da nawa da na Jibrilu da na Abubakar da na manzannin Allah din dai, cha suka yi kawai din dai ne abinda Allah ya saka a cikin zuciyar bawa ba bambanci. To su a aqidar su, dan haka irin su ne zaka ga ana cewa sai ka samu mutum wani ce maka wai shi musulmi ne wai uwa da uba, amma baya sallah baya azumi. Irin wannan zaka same su a kasashen Turai, kuma musamman daga cikin Larabawa waɗanda suka rayu a irin wannan, sai ka ji mutum ya ce maka shi musulmi ne, bai taɓa yin sallah baya, sallah baya azumi, duk wasu dokokin musulunci baya bi, abin da yake dama yake, amma wai shi a matsayin musulmi ne. Aqidar su ce cewa wai kawai in dai kai kalmar shahada, kai kalma ta la ilaha illallah, koda baka sallah baka azumi, duk aikin da kake aikatawa na sako, to wannan ba zai cutar da kai, kawai gobe kiyama makomar ka aljanna ce. Wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa. A aqidar ahlus sunna wal jamaa, aikin zunubi yana cutar da imani, domin yana tauye imani. Domin shi imani yana karuwa, yana daɗuwa, yana raguwa, kamar yanda bayani zai zo nan gaba. To dan haka kenan wannan gaba ta farko da yace wala nukaffiru ahadan min ahli qiblati bi dhanbi, mu ba ma kafirtar da mutum ɗaya daga cikin musulmi a sababin aikata zunubi. Malam yastahillahu, matukar bi halatta wannan aiki. Malam yana maida martani ne ga khawarij da al-mu'tazila, wanda aqidarsu ta saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa. Su a aqidarsu duk wanda ya aikata babban laifi ya kafirta, in ya mutu akan haka kuma makomar shi wuta ce, zai dawama a cikin ta. Amma mu a aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk wanda ya aikata babban laifi, to wannan bai kafirta ba, mai laifi ne. In ya tuba, Allah zai karbi tubansa. In ya mutu bai tuba ba, to zamu meka al'amarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. In ya ga dama ya gafarta masa, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa, kamar yanda hadisi na Ubada ibn Samit, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa, ko kuma manzon Allah ya ce da mu, bayyuni ala Allah tushriku billahi shay'a, wala tasrifu, wala tazunu, wala taqtulu auladakum, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تأسوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوكب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه maza Allah ya ce ku yi mubaya'a da ni ku bani yarda ku da amincewa akan cewa ba za ku hada bautar Allah da wani abu na farko kenan maza Allah ya ce wala tasriku ba za ku yi sata ba wala tazunu kuma ba za ku yi zina ba an gane ko sannan kuma shine sai ce ubayi kuni ala an la tusriku billahi shay'a wala tasriku wala tazunu wala taqtulu anfusakum yace kulla mubaya'a da ni akan cewa ba za ku yi shirka ba ba za ku yi kisan kai ba za ku yi zina ba za ku yi sata ba ba za ku saba ba game da abin da aka umarce ku ba za ku zo da wani yankin ƙarya tsakanin hannuwanku da ƙawaguwanku maza Allah yace duk wanda ya cika da wannan yarjejeniya da muka yi maza Allah yace to sakamakon ladan shi na ga Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai fa ukiba fi dunya aka masa hukuba a nan duniya aka zartar masa da haddi maza Allah yace fa huwa kafaratullah wannan haddi da aka masa shine kankarar zunubi wanda yayi sata in aka yanke masa hannu a lahira Allah ba zai bincike shi game da laifin sata yanke hannun nan da aka masa ya goge wannan laifi wanda yayi zina aka zartar masa da haddi to wannan haddi da aka masa ya kankare masa wannan laifi a kiyama Allah ba zai bincike shi da laifin zina ba haka wanda yi kisan kai in aka yi kisasi to Allah ba zai bincike shi da laifin kisan kai a gobe kiyama maza Allah ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan aka masa hukuba a duniya ma'ana shi ne haddi maza Allah ya ce fa huwa kafaratullah shi ne kankarar wannan laifi sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an wannan shine malamai suka ce inda a ce mutumin da ya aikata babban laifi ya kafirta to menene fa'idar haddi in har a ce mutumin da ya zina ya zama kafiri to menene fa'idar cewa a masa bulala dari in ba mai aure bane ba kuma cewa in an masa bulala dari ta kankare masa laifin to shine anan sai ya ce kuma wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan thumma satarahullah yayi sata ko yayi kisan kai ko yayi zina sannan Allah ya lullube shi ba a cimke shi ba manzo Allah ya ce fa huwa ila Allah al'amarin shi na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama yayi masa rangwame wa in sha'a aqaba in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gurgurdan laifinsa don haka dai duk wani babban laifi yana karkashin maduna zalika kamar yadda yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha Allah baya gafarta hada bautarsa da wani amma yana gafarta duk abin da ke koma bayan shirka ga wanda yaso don haka duk wanda ya mutu akan ayyuka na zunubi ba tare da ya tuba ba to dole a maida al'amarin shi zuwa ga Ubangiji in Allah ya ga dama ya yafe mishi in ya ga dama ya azabtar da shi ba maganar ka kafirtar da shi a nan duniya kuma ba maganar ka dawwamar da shi a wuta kace dan wuta ne dan ya mutu yana aikata babban laifi yana daga cikin maduna zalika Allah yana iya gafarta masa kuma wannan ba komai bane ba dangane da rahama ta Ubangiji subhanahu wataala shine da yace kuma wala naqulu ba ma fada la ya duru ma al imani zambu liman amila ba za mu ce ba imani aiki na zunubi wato baya cutarwa tare da imani ga duk wanda ya aikata matukar mutun yana aikata ayyuka na zunubi to wannan ayyuka na zunubi suna rage masa imani suna tauye masa kuma abin da yake ƙara imani sune ayyuka waɗanda suke na da tare da cewa akwai hadisai waɗanda suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne makamar su kawarij da suke kafirtar da musulmi cewa kawai in mutum ya aikata babban laifi cewa mutum ya kafirta na daga cikin su irin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sibabul muslim fusukun wa kitaluhu kufr manzo Allah yake cewa zagin musulmi wannan rashin da'a ne sai yace yakar musulmi manzo Allah yace kafirci ne duk wanda ya dauki makami yana yakar musulmi manzo Allah yace kafirci ne haka hadisin da manzo Allah yake cewa la tarjiu ba adi kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd manzo Allah yace kada hukuma kafirai baya na junan ku ya ringa saran wuyayen juna ma'ana ku ringa yakar juna manzo Allah yace kar ku koma haka baya na haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min cewa mazinaci ba zai yi zina a lokacin da yake zina yake zina halin yana mu'min wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai yi sata a lokacin da yake sata a halin mu'min haka yace wala yashrabu al-khamra hina yashrabu ha wa huwa mu'min sai yace mashayi ba zai sha giya a lokacin da yake sha halin yana mu'min da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje ma boka ko ko mu ce dan diba ya tambaye shi ya gaskata shi game da abin da ya faɗa masa cewa ya kafirce ma alqur'anin da Allah ya saukar ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam da irin hadisin da manzo Allah yace man halafa bi ghairillahi faqad kafara duk wanda ya rantse da wani Allah ya kafirta da hadisin da manzo Allah yake cewa sintani fi ummati huma kufru wato dabi'u bi ko kuma halaye biyu a cikin al'ummata manzo Allah yace kafirci ne abanu fil nasab aibanta mutum game da dangantar shi ka aibanta mutum game da dangantar shi wani ya hatu alal mayyit da kukan mutuwa manzo Allah yace kafirci ne amsar da malamai ahlus sunna wal jama'a suka bada game da irin waɗannan hadisai waɗannan hadisai babu dalilin da ke nuna cewa wanda ya aikata irin waɗannan abubuwan ya kafirta kuma kafircin da ake ni wato kafirci ne wanda yake karai me yasa yaqar juna anan manzo Allah yana cewa kar ku koma kafirai bayana junan ku ya ringa sarar wuyayen juna a can cikin suratul hujurat ubangiji ta'ala na faɗa wa in qa'ifatani minal mu'minina naqtatanu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ubangiji ta'ala yace wa in qa'ifatani minal mu'minina naqtatanu idan aka samu jama'u biyu na mu'minai wato suna yakar juna fa aslihu bainahuma ubangiji ta'ala yace ku sasanta tsakankanin su kaga ya karjuna da suke bai tube musu imani Allah ya kira yesu a matsayin mu'mini suke wa in dali fatani minal mu'mini naqtatalu fa asilhu bainahuma kuma haka mutumin da yayi kisan kai na ganganci ne Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ وَمَنْ اتَّدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai ku san da cewa ubangijin ku ya farlanta muku sakayya game da waɗanda aka kashe al-hurru bil hurri ana kashe da in ya kashe da wal 'abdu bil 'abdi akan kashe bawa a sababin kashe bawa wal unsa bil unsa akan kashe mace a sababin ta kashe ɗan uwarta mace an gane ko wannan ba yana nuna cewa in mace ta kashe namiji cewa ba za a kashe ta ko namiji in ya kashe mace cewa shi ma ba za a kashe shi ba sai yace fa man ufiya lahu min akhihi duk wanda aka masa rangwame min akhihi game da dan uwansa jinin dan uwansa da ya zubar kaga anan kashewar da kai bai fitar da cewa kai ma almasayin dan uwan shi kake domin mu'minai yan uwan juna inda a ce na fitar da mutum daga cikin musulunci menene fa'idar ubangiji ta'ala ya ce mini akhihi dan uwan shi wannan fa wanda yake kisan kan shine Allah yake tabbatar da dan uwantaka tsakanin shi da shi wanda ya kashe an masa rangwamen jinin an ce ya bada diya ubangiji ta'ala ya ce fattiba ummil ma'rufi wa ada'u ilayhi bi ihsan to dan haka waɗannan hadisai abinda suke nuni kafirci karami domin kafirci kala biyu ne akwai karamin kafirci akwai babban kafirci to shine sai malam na faɗa na cewa wa narjulil muhsinina minal mu'minina mu dai muna kauna muna fata ga masu kyautatawa tsakaninsu da ubangijinsu daga cikin mu'minai an yi afuwa anhum Allah ya musu rangwamen laifukansu muna fatan duk wasu masu kyautatawa mu'minai laifin da suka yi muna fatan Allah ya rangwamta musu wayudkhilakum wayudkhilakumul jannata bi rahmati kuma muna fatan Allah ya shigar da su aljanna da jin kansa, domin ita aljanna sai da jin kan Allah. Aikin mutum yayi kadan ya cancanta ma bawa aljanna. Aiki da imani sababi ne na shiga aljanna, amma sai ya hadu da jin kai na Ubangiji subhanahu wataala. Shine yace wa narjulil muhsinina, muna kauna muna fata lil muhsinina, ga masu kyautatawa tsakanin su da Ubangijin su. Minal mu'minina, daga cikin mu'minai. An yi afuwa anhum, Allah ya musu rangwame, Allah ya yafe musu ayyukansu waɗanda suke miyagu. Wa yudkhiluhumul janna, ya shigar da su aljanna bi rahmatihi, da jin kansa. Malam yace wala na'amanu alaihim, ba ma amince musu, wato ta lalata Ubangiji, ba za mu amince musu ba mu ce a shikenan sun sha. Sai yace kuma wala na shahadu lahum bil janna, yace kuma ba za mu shaida ba mu ce yan aljanna ne, saboda shaidawa ka tabbatar da cewa wani dan aljanna ne fi ta hanyar wahayi. In mutum ya mutu akan ayyuka na kwarai, sai ne ka kyautata masa zato, amma ba maganar ka shaida ka ce ai wani dan aljanna ne. Wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa, ya saba ma alqur'ani da sunna. Sanin dan aljanna tabbas sai ta hanyar wahayi. Shine yace wala na amanu alaihim, ba za mu amince musu game da hukubar Allah mu ce a shikenan. Wala na shahadu lahum bil janna, kuma ba za mu shaida ba cewa yan aljanna ne, mu yanke shakka cewa yan aljanna ne, a sai dai muna fatan Allah ya shigar da su. Yace wa nastaghfiru lil musiihim, mai mugunta aiki daga cikin su, muna roƙa masa gafara. Duk wani mai mugunta aiki daga cikin mu'minai, to muna roƙa masa gafara. Dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa, ko mun laifin mutum ko akan babban laifi ya mutu, wannan dole ne a roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wataala. Ai masa sallah ta gawa, ai masa addu'ar Allah ya gafarta masa. Wa nakhafu alaihim, malam yace sai dai muna ji musu tsoron kamu na Ubangiji subhanahu wataala. Wala nuqannibuhum, amma ba za mu yanke musu kauna game da jin kan Allah. An gane ku, shine misalin da muka yi a baya. Ko da kofin giya mutum ya mutu a hannunsa a matsayin shi na musulmi, to zaka roƙa mishi gafara ta Ubangiji subhanahu wataala, kuma sai dai ka ji masa tsoro game da kamun Allah, amma ba za ka yanke masa kauna game da jin kan Allah ka ce a wani ai shikenan. An gane ku, don haka wannan kwata-kwata bai dace ba. Kenan kawai sai ka mai da al'amarinsa zuwa ga Ubangiji, kai fatan Allah ya gafarta masa, ba za ka yanke masa kauna game da jin kan Allah. Shine yace wala nuqannibuhum, ba ma yanke musu kauna game da jin kan Allah. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dalan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.